Sashi Hausa VOA ke muku magana daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21, da 25. Kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com. Sai kuma gidan rediyon Amfani, Niyya da Dalol a Jamhuriyar Nijar da Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar da wannan shiri na musamman daga nan Abuja don kalubalen coronavirus da ya dakatar da wasu sassa a helkwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin na musamman za mu ji yadda aka samu raguwar saurin yaduwar coronavirus a Najeriya, matakai kan masu kare dokokin yaki da corona a Bauchi, yanayin zafi da ke addabar mutan Nijar, shirin yanayi da muhalli, sharhin jaridu daga Kamaru da kuma darussan Ramadan. Duk kafin waɗannan ku saurari labarun duniya daga Washington.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Amurka ya cika miliyan 1 a jiya Talata, duk da cewa jihohi da yawa na ɗaukar matakan buɗe harkokin kasuwancinsu a hankali. Bisa ga wata ƙididdiga daga Jami'ar Johns Hopkins, miliyan 1 adadi ne mafi yawa ga kowace ƙasa a duniya, yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar a faɗin duniya ya zarta miliyan 3. Sama da Amurkawa 57,000 sun mutu sanadiyar cutar coronavirus. Wata ƙididdigar kuma daga kamfanin dillancin labaran Reuters ta ce cutar coronavirus ta kashe Amurkawa kusan 2,000 a duk rana a watan Afrilu. Wasu jami'an kiwon lafiya a Amurka sun yi imanin cewa ta yiwu takamaiman adadin Amurkawa da suka kamu da cutar ya fi wanda aka sani saboda rashin gwaji da kuma sanar da yawansu. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce ta yiwu yara ne annobar coronavirus za ta fi shafa, duk da cewa cutar ta fi kama galibi masu manyan shekaru. An kiyasta cewa yara biliyan 1.5 a faɗin duniya ba sa zuwa makaranta. Annobar kuma na shafar yara ta hanyoyi da yawa. Dabbansu sun zama marayu sanadiyar cututtukan da coronavirus ke janyowa. Yara da yawa za su rasa iyayensu, a cewar Joe Becker na kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Ya ƙara da cewa mun ga abin da ya faru a lokacin annobar Ebola da kuma a misali cutar da ke karya garkuwar jiki ta HIV a yankin ƙasashen Afirka da ke kudu da Sahara, lamarin da ya jefa yaran da suka zama marayu cikin haɗarin faɗawa tarkon masu safarar yara don karuwanci da yin aikin ƙarfi da kuma wasu abubuwan da ba su dace ba. Wani rahoton kungiyar 'yan kwadago ta ƙasa da ƙasa da aka fidda kwanan nan ya yi gargaɗin cewa ta yiwu mutane miliyan 200 za su rasa ayyukansu sakamakon annobar coronavirus. A kusan kowace rana, sojojin Pakistan da na Indiya na gwabza faɗa a yankin iyakar Kashmir, amma shugaban Pakistan da ke iko da yankin, wanda ake takaddama a kansa, ya ce annobar coronavirus ta rage fargaban tashin hankalin da zai janyo barkewar yaƙi. Islamabad da New Delhi sun sha zargin juna da fara tado fitinar da ke haddasa rikici, abinda ya saba wa yarjejeniyar da suka sanya wa hannu a shekarar 2003. Masu sukan lamiri sun ce karuwar tashin hankalin a 'yan shekarun nan ya sa yarjejeniyar ta daina aiki. Faɗan da ake yi a yankin ya yi sanadiyar mutuwar mutane da yawa daga ɓangarorin biyu, kuma galibinsu farar hula ne da ke zama a ƙauyukan da ke kusa da yankin iyakar da sojoji suke. Manyan jami'an kiwon lafiya daga Amurka da Taiwan sun yi wani taro ta wayar tarho na ba sabon ba ranar Litinin don tattaunawa akan yadda za su yi aiki tare don yakar annobar cutar coronavirus da kuma ƙarfafa goyon bayan Taiwan ta samu ta shiga hukumar lafiya ta duniya, wato WHO. Sakataren Ma'aikatar Lafiya da Ayyukan Jama'a na Amurka, Alex Azar, ya gode wa Taiwan saboda ƙoƙarinta na ba Amurka bayanai don yaƙi da cutar coronavirus. Taiwan ta samu nasara wajen rage yaduwar cutar coronavirus. Mutane 429 ne kaɗai aka tabbatar sun kamu da cutar, da kuma mace-mace 6 a ƙasar. Sai dai Taiwan ba memba bace a hukumar WHO ko Majalisar Ɗinkin Duniya saboda adawar China, wadda ta ƙi ta amince Taiwan ƙasa ce mai cin gashin kanta. Taiwan ta ce hana ta shiga waɗannan hukumomin ya zama ƙalubale a gare ta wajen taimakawa a yakin da ake yi da annobar cutar coronavirus a faɗin duniya.
Madalla, hukumar hana yaduwar cutuka ta Najeriya CDC ta bayyana samun raguwar saurin yaduwar coronavirus a wuni guda a alƙaluman da suka fito na ranar Litinin, inda aka samu mutum 64 da suka kamu. Ministan Muhalli na Najeriya Dr. Mahmud Muhammad Abubakar ya bayyana wasu daga cikin matakan da gwamnati ke ɗauka cikin da amfani da 'yan sa-kai don wayar da kan jama'a.
Muna da shugabanni ko kuma ma'aikatan lafiya waɗanda bayan tun fil azal da aka faro lokacin mulkin mallaka, akwai wanda ake ce maduba gari, sun yi aiki sosai a lokacin nan kuma har a gobe suna taka rawa. Muna da su a nan da yawa. A yanzu haka, daga lokacin da wannan annoban ta ɓarke, muna da ma'aikata irin waɗannan sama da 700,000 wanda an watsa su a dukkan ƙananan hukumomi guda 774 na ƙasar nan, don faɗakar da mutane, su ilmantar da su, su ba su shawarwari na yanda za su guje ma yaduwar wannan cuta, na yanda za su yi idan yau an ce ga wani yana da alamun wannan cuta, ina zai je, me ya kamata a yi, na yanda idan an samu wanda yake da shi ya za a yi a kauce mishi don kar mutum ya kamu ko kuma ya zamana ya taimaka wajen yaɗa ma mutane. Suna nan suna wannan ilmantarwa. A yanzu haka ma maganan da ake yi, bayan waɗannan sama da 700,000 ɗin, kwanan nan mun horar da mutum 100, waɗanda su kuma za su horar da mutum 300,000 da za su ƙara shiga ƙasa cikin ƙasar nan don ci gaba da ilmantarwa akan ita wannan cuta. Wannan masana'anta tana taka rawa sosai. Muna kuma raba kayayyakin kare kai kamar su irin wannan takunkumi, a sinadarin wanke hannu idan ba ruwa da sabulu. Ita dai wannan cuta yanda ta zo bakatatan a duniya gaba ɗaya, ba ma Najeriya kawai ba, har ma ƙasashen da suka ci gaba, shine yanda take saurin yaduwa, sai ya kasance tana fin ƙarfin abubuwan kula na lafiya da ma ake da su ko da aka tanada. Inda abin ya fara nuna irin wannan shine ba ma ƙasan da abin ya fara ba, ƙasan China, ƙasan Italy, Italia, yanda cikin farar ɗaya duk da suna da asibitoci da likitoci da waye, amma saboda cutan idan yau mutum 10 na da ita, sai a waye gari mutum 60 sun samu, to nan take fa asibitoci suka cika da sauransu. To mu ma haka muna da irin wannan. A yanzu haka jahohi da dama suna kirkiran sababbin asibitoci, duk da dai ba ta riga ta fuskara ba, amma rigakafi ya fi magani. Tunda mun ga abin da ya faru, mu ma sai mu tanaji ya zamana muna shirye domin kada ta sammace mu. Muna fata cewa cikin lokaci kaɗan, idan aka bi ƙa'idojin da gwamnati ta gindaya, in Allah ya yarda, wannan cutar ba za ta kai yanda ta kai a waɗansu ƙasashe ba, kuma in Allah ya yarda za mu samu sauƙin abin ba da jimawa ba, amma abu dokokin gwamnati, don Allah an ce zauna a gida, zauna a gida shi ne ya fi alheri, shi ya fi alheri. Mutane an ji gwamnati na ƙoƙarin taimakawa, abinci menene waye, kai ma kai iyakacin naka, domin ka ce to ai dole za mu je neman abinci, an yarda. Amma kai taka tsantsan, me ya amfanin ka ce ka fita yau ka je turmutsutsi neman abinci, kila ka samu kila baka samu, wato in ka ɗauko wannan mummunan cutar, amfanin me abin zai maka, abincin? Domin waɗanda suka kamu fiye da ba a ma magana abinci, domin cikin wani hali suke da har za su iya cin abinci, idan aka ɗan yi haƙuri, in Allah da za a samu waraka.
Ministan Muhallin Najeriya Dr. Mahmud Muhammad. Gwamnatin jihar Bauchi a wannan rahoto na Abdulrahman Muhammad ta ce za ta ɗau matakai ga masu saba doka kan matakin yaki da coronavirus.
Gwamnan Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya fayyace irin dokokin da aka kirkiro da su da zai kai ga cin taron mutanen da suka karya su.
Za mu buƙaci alƙalan alƙalan jihar Bauchi ta buɗe kotu na musamman wanda za ta gurfanar da wanda ba su bi dokan nan ba. Haka kuma muna kiran commissioner of police da sauran jami'an tsaro su sa ido. To amma muna fata irin haɗin kai da muka samu daga wajen al'umma jihar Bauchi ba zai kai ma tursasa kowa ba akan wannan doka, wato mai tafiya da kafa wanda an hana idan lokacin da yazo za a hana yaki zai biya 2,500. Idan muka sa doka na sa wannan amawali ba a sa ba 2,500, wanda bai iya ce tsakani da tsakani wanda aka ce mita 1.2 ba, a ko wajen zama ne ko wajen addini ne 2,500. Su kuma yan a caba da aka hana su an ga mutum ya ɗauki mutum biyu tunda yanzu ba a caba, to zai biya 2,500. Shi kuma mai keke na fef in ya ɗauki basinja da suka fi biyu kamar yadda ya fito a doka zai biya 10,000. Motoci da suke tasowa daga wasu wurare tunda mun rufe bodanmu wanda aka hana su zuwa shigowa jihar nan aka kama su, wato ƙaramin mota za ta biya 20,000, bus za ta biya 20,000, babban mota wanda take ɗauko mutane ba kan gado bayan an rufe boda za su biya 30,000. A dokan kuma an kasafta wayansu wanda suke aiki na dole wanda su za su fito ba su da wani iyaka saboda harkan al'umma, wato masu aikin kiwon lafiya, masu duba na'urorin aikin kiwon lafiya, masu gidan magani ko kuma masu sai da magani, masu aikin kashe gobara da kuma jami'an tsaro, masu ba da ruwa da abinci, wato na supermarket kenan, tankoki da suke ɗaukan mai da ruwa da kuma manyan motoci da suka ɗauko abinci ko kuma wayanda aka ɗauka suka zo suka samu izini daga gwamna ko daga gwamnati wanda suke aiki wanda ya shafi kiwon lafiya ko jin daɗin al'umma. Mutane sun amshi wannan gudori na gwamnati, shi ya sa ma wannan cutan ba yaɗuwa a Bauchi. Kuma kowa ya sani a hadisi mutum baya tasowa daga wajen da ake aloba ya zo wajen da ba a yi, amma yanzu haka mutane su da kansu sun tsaye da motoci sun kama sun fi ɗari wanda mun kai su yanzu mun gifte su. Wannan dai mun yi dokan ne don a san cewa komai ana yinsa bisa tsari da kuma doka.
Gwamna Bala Abdulkadir ke bayanin tanade-tanaden da aka kirkiro da su da zai taimaka ga shirin yaƙi da cutar coronavirus a jihar Bauchi. Abdulwahab Muhammad Nuna, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Nasiru Adamu Ali Kaya da Sale Shehu Ashaka daga birnin tarayya Abuja za mu rika kawo muku labarin abubuwan da ke faruwa kai tsaye a Abuja da kewaye.
Husaini Muhammad She daga birnin Maiduguri.
Ku biyo ni zuwa babbar kasuwar birnin Yamai a jamhuriyar Niger.
Baraka Bashir a yasa haka ina unguwar Tudun Yola a birnin Kano.
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Haruna Mamman Bako ne daga birnin Kwandi nake sallama da ku.
Naji
na gani. Ku tare mu a hanyar sadarwa ta Facebook daga karfe 10:00 zuwa 12:00 rana domin bayyana halin da kuke ciki da kuma sanin yadda cutar coronavirus ta shafi sauran kasashen duniya.
Muryar Amurka,
duniya a tafin hannunku.
Kiran shirin sashen sanar muryar Amurka kuke sauraro daga nan Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma jama'a na nuna damuwa ne kan tsananin zafin da ake yi da akan kansa wasu watsa wa jikinsu ruwa don yanayin azumi. Ga wakilinmu daga birnin Kwanni, Haruna Mamman Bako.
Yayin da musulmi ke ci gaba da gudanar da azumin Ramadana na wannan shekara, dukkan faɗin duniya wata matsala ce ta soma kaiwa al'ummomi matuƙa. Gaya a janguriyar Nijar ita ce raɗin zafi da ake fama da shi, inda yanayi ke ɗumkewa da zafin gaske, alhali ba a ci ba a sha lokacin azumi daga ketowar alfajiri zuwa faɗuwar rana, abinda ke sawar jama'a watsa ruwa a jikinsu ko jika rumfunan da suke zubawa ruwa suna kwanta a ciki domin samun sa'ida saboda maganin raɗaɗin kaifin zafin wannan lokaci, kamar yanda wani mai suna ɗan ƙwarai ya bayyana mini.
Da zahiri ne ka ba za yi ba mi zai sa mutum shi zaka shi da cikin ruwa ya zauna, kuma ka san akwai laluriyo annan mutum shi taina shi taina shi taina dan nemu, amma saboda zahiri ne kawai mutum ka fiya wurin shi bai wuri shi labe to ka je, kuma in dai kana kula akwai ruwa to komai kuma zai ta daidai insha Allah rabbi. Dan hakan aka ta hade ana ta yi a dan runkana a runkana har da Allah ya sa an kai ta.
Mutane da dama ne ke samun mafaka
ta a cikin gonakai ko a waɗansu lambuna a wannan lokacin na azumin Ramadan kuma lokacin raɗin zafi domin neman ruwan riyoji masu sanyin gaske suna watsawa ga cikin su don samun sa'ida ko da yake suna cewa ezafin ba guda bane
Ibrahim yalle gonga lokaci akwai zahi ainan matuka shi sha'anin zahi da ya kasance hakan ga zahi na wanda yake ma sai a ce ya kaso kashi biyu ga zahi na lokaci na azumi ana zahir rana wanda mutane ko tahir azumi dai da an ce ma an karfe 12 zuwa 12 tayi zaka iske zahi ya yawa dole na sai an shiga cikin inuwa an zuba ruwa saboda an zahi a samu wuri a zauna to kuma banda shi akwai wani zahi tunda koda da wancan zahi dai wanda iska ka buguwa in zan akwai zahin aljihu kaga abu kenan ya kara baba kudi shine kuma ga abubuwa yanzu wannan lokaci sai ya kamari kana ganin duk abin da aka sayar su a dala 100 yanzu ya lumka ya koma jikka to shine muka roƙon Allah subhanahu wataala bisa gare yawan gal amari Allah ya canza mu nan gal amari
Ibrahima
dan dan zahi akwai zahi ko talan a'a amma kuma zahi na yanayin kulura take ko me take ciwon ganda ya shigo saboda al'amura wasu al'amura babu sa suka ci cikin su
haka ma aka gudanar da azumi a cikin wannan yanayi ko a shekarar ta gabata inda zafi ya turnike sosai a yankin Sahel Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaishe ka Haruna da kuma dimbin masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka VOA mu shakata da wannan kafin mu ci gaba
corona virus al'umma mu kare kanmu gashi mu yi addu'a ga Allah ya yi mana sani da shi
Sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ke sauraro yanzu ga shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu ke gabatarwa daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum barkamu da kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kamar kullun sunana Aisha Mu'azu idan kuna biye da mu a makon da ya gabata mun kawo muku wata tattaunawa da wakiliyar mu Baraka Bashir ta yi da Ubaidur Rahman Suleiman dalibi kuma jagoran matasan da ke sarrafa gawayin girki mara illa ga dan adam ko kuma muhalli. Ta yaya wannan harkar tasu za ta taimaka wa al'umma musamman ma matasa? Sai ku biyo mu domin jin karin bayani. Kasancewar wannan abun da kuka fara kamar abubuwan da kuke bukata wajen hada wannan gawayi ba abu ne da yake tanadi a wuri guda ba sai an zagaya ana tattarawa. To ta yaya kuke samu ku tattara iya har wanda zai muku misali kamar yadda kai bayani a baya a katan na gawayi 50 ko buhu?
Kayan aikin namu kin ga da su kuntin shinkafin da shararrake duk ana samu su a gonaki ne ko irin kasuwanni wajen nan ne muke zuwa da motocinmu ko muna samun almajirai ko da sai da wani isa mana abubuwa haka sai mu zo da motar mu biya su mu gashi mu kai can kamfanin namu.
To menene burin ku akan wannan kamfani naku na Brycol? Me kuke fatan cimmawa da wannan kamfani naku? Za ku tsaya ne akan gawayi kawai ko kuma za ku fadada shi?
Ko su bincike da muke mu fara sarrafa shi sharan bola ma da cikin gida na abinci ma muke sunan gaba shi ma mu fara sarrafa shi tunga mu hadin hada gawayi da shi ko wani abin da ko makamancin shi dai. Bayan wannan dai mu ma muna so mu hana amfani da shi gawayi ma Najeriya baki daya to saboda kin ga akwai wasu kasashen Afrika wanda suka iya hakan kamar kasan kamar Kenya yanzu shi muke dubawa mu ma mu ga cewar mun bunkasa kamfanin nan inda ko ina a Najeriya ko ba mu kadai muke hadawa ba muna da mutane wanda su ma sun bude makamancin irin kamfanin namu su ma suna sarrafa datti ana hada gawayi ana hana yanka bishiyoyi da itatuwa dan da shekaru 5 muna hangan zamu bunkasa shi kamfanin namu nan mu iya bude Brycol inda ake hada gawayin nan mara hayaki a kasashen Afirka kamar su Ghana su Cameroon su Chad inda aka samu kwararwar hamadan nan sosai.
To ta yaya za ku cimma wannan manufa ta ku?
Na'am, gaskiya muna buƙatar tallafin gwamnati sun yada asansiwar fa yanka itatuwa domin a samu makamashin dafa abinci. Gaskiya yana jawo matsaloli da dama. Aka duba noma, ruwan sama, malalan ruwa, abubuwan nan duk daga yanka itatuwa ne ana. To gaskiya muna son gwamnati su tashi tsaye a wajen hana mutane daga yanka itatuwa ana fitar da shi kasashen waje kamar su China da kuma a hana amfani da shi itace ma ko ba hana gawayi ba a hana amfani da itace domin mutane suna rasa rayukansu wato mata suna shakan hayaki wanda shi mai shan sigari ma baya shakan irin hayakin nan a muni ba kuma kan dafa abinci da itace. To gaskiya muna so mu jawo hankalin gwamnati tashi tsaye su tabbatar su ga cewar an kafa doka wanda zai hana yanka itatuwa a sa jami'an tsaro a daji da dai sauran wajajen wanda za su hana su shigowa suna yanka itatuwa. To duk abubuwan nan gaskiya doka ya hana a Najeriya amma ba a saka jami'an tsaro ba wanda za su tabbatar an hana mutanen wanda suke abubuwan. Bayan haka nan kuma muna buƙatar tallafin gwamnati wato shi harkan sarrafa dattin gona da gawayi gaskiya yana samu matasa aikin sosai. Mu nan da shekara 5 muna hangan cewa idan muka samu tallafi daga gwamnati ungiyoyi za mu iya samun matasa wajen 10,000 aiki a Najeriya. Mu hakan ma idan muka samu tallafi sosai daga gwamnati harfin haka har mata don harka ne wanda ba a buƙatar ilimi ko wani digiri mutum zai iya yi zai iya aikin nan za a iya bashi injin nan namu zai iya sarrafa abubuwan nan.
Masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku cikin shirin yanayi da muhalli sai ku tare mu a makon gobe. A madadin duk waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kawo muku wannan shirin musamman ma Julie Levis Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma assalamu.
Makon gobe za mu kawo muku sabon shirin in Allah ya kai mu. Awal Garba shigo ka kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Zau fara shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Ecomatin anda ta ruwaito mana cewar babban bankin nahiyar Afirka ta tsakiya BEAC ya bayyana mana cewa tattalin arzikin nahiyar Afirka ta tsakiya yana tangal-tangal a halin yanzu. Jaridar Le Jour kuma cewa ta yi cutar coronavirus yana neman sanya kasar Kamaru cikin halin niyasu. Sai jaridan Ecomatin anda ta yi mana shagube ne kan bayanin da jagoran yan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru yayi Maurice Kamto anda yake jan hankalin shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya yace mujin ne idan shugaban ya fice aiwa jama'ar kasar jawabi ba akan cutar coronavirus a kasar Kamaru yace to shi zai fito yayi wa al'umman kasar jawabi amma ministan kwadago na kasar Kamaru Gregoire Ohona yace masa ruwa ba sa hankwando bane. Jaridar Guardian Post ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta ce masu tayar da kayar baya a bangaren yan awaren kasar Jamhuriyar Kamaru sun ce za su saisaita yakin da suke yi da gwamnatin kasar Kamaru domin bulowar cutar coronavirus a duniya. Jaridar The Sun kuma ta kasar Kamaru cewa ta yi sarakunan gargajiya na bangaren yan awaren kasar Kamaru sun fara tattaunawa da Prime Minister kasar Diom Gote domin samun mafita a yakin da ake yi a bangaren su. Jaridan The Guardian kuma ta gurbata mana cewar Maurice Kamto jagoran yan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru ya bawa shugaba Biya kwanaki 7 domin yayi wa yan kasar jawabi kan cutar annobar coronavirus. Jaridar Lucian ita kuma ta gurbata mana cewar kwanaki 730 din da ministan cikin gidan kasar Jamhuriyar Kamaru yayi a ofishin sa Musta Atangaji irin ayyukan da ya gudanar ba ta samun wani ministan cikin gida a kasar Kamaru wanda yake aiki kamar sa babu tsoro ba. Za mu kammala shirin jaridun namu ne da jaridar da misaje ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ta wallafa a farkon shafin ta cewar har yanzu dai kasar Kamaru tana fama da rashin masu gudanar da mulki cikin gaskiya da rikon amana. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A sauraro za mu kammala da darussan Ramadan da yau muka dauko daga tafsirin Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid Shagon Goro.
To wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi, kar ku ci abinda ba a ambaci sunan Allah akai ba wurin yankawa. Haka kuma mu'amalar dalilin yankan, dalilin yankan ma meye? Akwai sunna da ta yi bayani akan yankan dalilin yinsa ko ka kirkiro aka yi? Duka waɗannan abubuwan suna nan. Wallahi in faɗa maka, bokaye da yake sun rena wasu 'yan siyasa, sun rena wasu 'yan boko, sun rena wasu 'yan kasuwa, sun rena wasu masu mulki, sun rena wasu talakawa, wallahi sharuɗa suke kafa musu. Da ake kama mutum yana kwakwalar ido a makabarta, ba boka ne ya aike shi ba? Ya ce aje a kwakwalo idon wanda ya mutu yau, sai aje ya duba sabon kabari. Da ake kama mutane suna yankar al'aurar ɗan adam ta mace ko ta namiji, ba boka yake sa su ba? To boka ba wai shan giya kawai da aka fara a nan ba, duk abin da aka ce mutum ya yi in dai ya yadda ya je gun bokan, to ai an gama da shi. Allah kiyaye mu. Kuma in ba tauhidi ni ya taba ganin wani doctor wanda bai san ABCD ba, yayi masa wayo ya kare kudin sa, ya masa da fara ko ABCD bai karanta ba. Wannan kuma doctor ne, kuma ma ba a kasar nan ya zama doctor ba, a kasar Turawa. Ka san dai iya da wayo ko? To naga wanda bai yi karatu ko primary bai yi ba, yayi masa wayo, yayi masa da fara. Saboda me? Saboda bashi da tauhidi. Saboda haka a guji bokaye. Yanzu ya hada fada kwanan nan a wata ma'aikata a garin nan, wasu wuraren wasu masana'antu, wani injin da ya kafa yana sana'a da shi, sai yana taɓaci ana ta gyara kawai don tsabar rashin hankali mata biyu ga asarar gyara, kuma ya je bai boka kuɗi. Wai a duba masa me yake faruwa, sai boka ya ce masa ai makwabcinka din nan ya sa maka hannu kwanan nan ake faɗa min. Sai ya je ɗauko muciya, irin katuwar muciyar nan ya zo zai rarraɗe shi, washi ya sa masa hannu.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin nan na musamman daga nan birnin tarayya Abuja, a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Nasiru da Malika da na gabatar, ke muku ban kwana, a huta lafiya.
Bonjour au micro.